Paro ne yankun zan kurin ajiye shi a nan mana bai ku sauki ba. Ai ya fi dacewa haka, amma sai kun zagaya da shi har. Ka ga wannan ba ku? Ga shi. Nawa ya zama, haka ne?
Haka ne.
Sai a can ya fi haka. Ni dai a gona ka, ina ga. Saboda ai ko don tsawon igiyar in an ajiye a nan. Waɗannan dubbe suke jira ne. To ai na ga wata jama'a mai yawa suna tsaye haka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى وديا يساك دعوة دمونا الدرسي ko tafsirin alqur'ani mai girma gwargwadon hali yau ana biyu ne ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 muna kuma cikin suratul nur ko suratul annabi suratul nur ba nan muna kan aya ne ta 60-61 jiya mun fara a kan hikimar saukar da alƙur'ani ba a karista ba lokaci ya ritsa mu mamalin zai karanta mana ayar har yanzu domin mu ɗora a kan wasu kalmomi daga cikin kalmomin ayar ko jimloli daga cikin jimlolin ayar bayan mun karisa hikimar saukar da wannan littafi a bayan kasa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwatish shaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا يا كوداندا كوكاي ايماني لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi tafarku ko matakai irin na shedan waman yattabi khutuwati shaitan wanda ya bi tafarku irin na shedan fa innahu ya'muru bil fahsha shi shedan yana umurni ne da al fahsha wal munkar da kuma mummunan aiki ولولا فضل الله عليكم ما دام فللر الله ده اكنكم با ورحمته لكم رحمه ما زكى منكم من احد ابدا باب وان ديا ده زي تركك يشريا daga cikin ku ولكن الله سيدي شي الله يزكي من يشاء yana tsarkake wanda ya ga dama ne. Wallahu shi Allah sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani. Wannan takardun duka abinda suke nema ba tambaya ba ne, addu'o'i suke nema. Motar soyayya ta buge wani a can kudu ne ko a can ina ne, kuma ba mutuwa ba wani mummunan rauni, amma sun bugi motar wani, shi kuma ya ce sai an ba shi miliyan 50. Saboda haka suke nema a tsaya su da addu'a domin Allah ya kawo musu mafita. Allah Ubangiji ya kawo mafita, Allah ya sauke. Wataƙila sun bugi babbar mota ce mai tsada, mai yiwa, ko kuma akwai rintu-rintu a ciki. Ba mamaki duka bayan biyu zai iya faruwa. Na biyu kuma sun ce akwai wani ɗan uwa da Allah ya yi masa rasuwa sakamakon hatsari, muke neman masa addu'a, Allah ya ji kansa da rahama. Allah Ubangiji ya yafe masa, Allah ya ji kanshi da rahama. Cikin abin da muke magana na hikimatul inzal na Al-Qur'ani, mun tsaya ne akan wata gaba, gabar da take da wato muhimmanci, wato ita ce gabar adalci kamar yadda muka ambata, da kuma gabar da ta biyo baya ita ce hidayatun nas wa irshadu. Qur'ani Allah ya saukar da shi saboda adalci ya tabbata. Dukkan abin da mutane za su yi na magana ko na aiki, na mulki ko na siyasa ko na kasuwanci, ko duk wani abu da mutane za su yi, su saka adalci a ciki. Qur'ani haka yake da bukata, domin sa adalci akan komai shi yake sa komai ya zauna daidai, kuma shi yake sa al'umma ta zauna lafiya. Kamar yadda muka fara ambato a jiya, sammai guda bakwai adalci ne ya rike su, ƙasa guda bakwai da Allah ya yi adalci ne. Duk waɗannan abubuwa da kake kallo ba su canza ɗin nan ba, suna nan akan yadda ka tashi tun iyaye da kakanni. Adalci ne ya rike su. Kowa a cikinmu nan an haife shi ya ga yadda sama take, kuma ba ta canza ba har yanzu. Idan da babu adalci a ciki, da ɗaya saman tafi ɗaya, amma kowa an ajiye shi a kan matsayarsa. Shi yasa da al'umma za ta yi ma komai na rayuwarta adalci, da Allah tabaraka wa ta'ala ya hutar da mutane. Shi yasa ma ya ce mun turo manzanni da hujjoji mabayyana, kuma muka saukar musu da littattafai. Ba don komai ba, kowane annabi mun ba shi littafi saboda mutane su tsaya da adalci. Kuma shi yasa Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wannan duka yana tabbatar da cewa idan al'umma ta tsaya da masu mulki, da masu kuɗi, da talaka, da mai malamai, kowa ya tsaya ne akan zai yi adalci da mun huta. Amma za ka ga talaka yana son ya cuci talaka, mai mulki yana son ya danne talaka, mai kuɗi wanda ya tara kuɗi barkate yana son ya cuci mai dubu ɗaya da ya shigo shagonsa ciniki. Ina za mu ji daɗi? Ba yanda za a yi mu ji daɗi. Kuma ƙa'idojin Ubangiji ba sa canzawa, yadda ya aje abubuwansa haka suke tafiya. Shi yasa za ka ga da muka karkace, to shi kuma sai Allah
eh falamma zagu ne azaga Allahu qulubahum da mutane suka karkace suka bar layi to zukatan zuma sai suka karkace suka bar layi dan haka sai ka gaggaje ka nemi aure kai ta zagayawa a baka auren kuma ka cuci matar ko kuma ita ta so ka kamar da gaske amma kuma ta zo ta cuce ka to haka lamarin yake makwabci yana cutar makwabci mai mulki yana cutar wanda yake talaka dan kasuwa yana cutar wadanda suke masu ciniki a wajensa malami yana cutar dalibinsa dalibi yana cutar malaminsa to ya za a yi waɗannan abubuwa su tsaya mana daidai duk fitinar da ake ga suna faruwa abinda ya haifar da su shine rashin adalci ko ne rashin adalci na shugabanni ko kuma rashin adalci na su talakawa Allah ya ce na saukar da littafi domin mutane su tsaya da adalci wannan shine abinda zai same su kin ga zaka ga a lahira Allah yana ta bada labari inda za ka yi aiki kwatankwacin misalin ƙwayar zarra ba zan tauye maka ba zan biya ka in ji Allah ƙwayar zarra haka kuma idan zaluncin ma kai kwatankwacin ƙwayar zarra zan saka ma wanda ka cuta wannan mizanin Ubangiji haka yake tafiya sikelinsa akan adalci dan haka dan adam dole ya tsaya muka ce abu na biyar shi ne littafin ya zo saboda ya shiryar da al'umma ya sa manzo Allah ya ce ba za ku taɓe ba matuƙar kuna riƙo da littafin Allah ya sa ma Allah ya tabbatar da mutane laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في سورة آل عمران بنجد يتناي بيوا أكم مؤمنين وانا لوكتي لوكتين دانا تادا النبي أتكيوز ما النبي يضينا كرنت آيوينا أكن سينا أركيوز ينا سنرد سويد إلميكي وانا shine hanyar shiryar da mutane wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana da ayoyinsa manzansa ya karanta ya wanke mutane ya fitar da su daga inda yake ba daidai ba ya dawo da su inda yake daidai wallahi wannan dan kaunar dan adam da yake yi na dan adam din ya rayu akan hanya mai daidai ce na shida shine إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام جي من أنبتا يا الله تبارك وتعالى يا كوالي تفيني دين يبتد متالي دقا دفن جاهلتي دفن صندوتيا دفن كافرتي دفن كيتا دفن مبنتا دفن كييا أبو فوا مونا نحاسدا دكا الله يغوي وينك زكا تمتالي su dawo na gartattun bayi tare da cewa ana karanta littafin amma da yawa zukata har yanzu ba su gyaru ba tunda ko anan yanzu taron nan watakila in ba a yi sa'a ba wayar wani ta faɗi wani ya ɗauka ba zai bayar ba kaga ai wannan zuwa wajen bai maka amfani ba baka amfana ba da alƙur'ani domin alƙur'ani ya zo ne koya ma gaskiya kuma ya hana ka cutar wani to amma za ka ga a taru a wurin karatun alƙur'ani ko a taru a wajen sallah ko a taru a wajen jana'iza amma kuma sai a yi sata kaga ai littafi bai yi amfani ba a irin waɗannan zukatan saboda haka littafi ya zo don ya fitar da mutane daga wannan abu na bakwai shi ne wato awamirul kauniya wasu al'amura da suke nuna halittu na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka dubi kaskon rana yadda yake fitowa kullum ya fito ya fadi kalli kaskon farin wata kullun ya fito ya fadi kalli taurari suna zagayawa wani lokaci Allah ya hadiri wani lokaci ya hago wani lokacin ya yi wa mutane sanyi wani lokacin kuma ya kawo zafi wani lokaci ya sako iska kamar za ta tada gari ayatul kauniya waɗannan duka suna nuna maka akwai wanda yayi wannan aikin ba haka kawai suke yin su dalilin kuma ayi maka wannan shine domin su ja tunaninka zuwa hada ka da mahaliccinka shine Allah wanda zaka bi abin da ya umurce ka tare da lura da daidaita al'amuran Ubangiji da yake yi na yin ruwan sama na ba ku iska na ba ku abinci na ba ku arziki da dai sauran dukkan al'amura Allah ya saukar da littafi domin ya nuna maka waɗannan abubuwa ka san cewa akwai wanda ya yi su ba haka kawai a banza ba ka kalli ma kanka kowa ya duba kansa ya san ba mahaifiyarsa ce ta yi shi ba kuma ya san ba babansa ne ya yi shi ba ba kuma wani likita ne saboda ya ƙware kawai ya sa mahaifiyarka ya ba da halittar ba bai isa ba wannan yana nuna maka kenan akwai wanda ya yi ka wanda ya yi kannan kuma dole ka bi umarninsa in kana son ka gama lafiya in kuma kana son dukkan wata musifa da bala'i to kar ka bi umarninsa za ka gane akwai kurakurai da yawa akwai matsaloli za ka ga mutum ya ƙi bin Allah amma idan ya ci tuwo ya ƙoshi tuwon ya murɗe shi sai kuma ya dawo ya rinka cewa wayyo Allah to an ce ka yi bauta kuma ba za ka yi ba amma in wata musiba ta zo sai ka rinka wayyo Allah wato ka san akwai Allah a lokacin wahala amma a lokacin jin daɗi ba ka bin umarninsa wannan kuma hasara ce abu na takwas shi ne awamirul shari'a Qur'ani ya zo domin ya bayyana maka al'amura na shari'a yaya ake aure yaya ake siyasa yaya ake gudanar da mulki yaya ɗan adam zai nemi kuɗi ya zai yi zamantakewa da makwabci ya zai zauna da al'umma mai ya kamata yi awamir na shari'a wanda su kuma su ne gyaran halayyar mutane in wani ya yi maka ba daidai ba ka kai wajen shari'a ta yi hukunci Allah ƙwarai da gaske wato wajen bautata ma Allah saboda da bautar Allah ɗan adam yake samun ɗaukaka a gurin Ubangiji da bautar Allah yake samun aljanna da bautar Allah yake samun lada da bautar Allah ne yake samun rayuwa wacce take mai daɗi Qur'ani ya zo domin ya wajabta maka ibada yadda za ka bautata masa domin an baka misali wannan duniyar ba tabbata za ta yi ba idan mulki kake akwai wanda suka riga ka sun mutu idan ilimi kake da shi akwai wanda suka riga ka sun mutu idan ma sarauta kake ji akwai wanda suka riga ka sun mutu idan tsabar kuɗi ka tara akwai waɗanda suka riga ka sun mutu kuma ba wanda da ya mutu kawai aka ɗauke shi aka kai shi sama wannan turɓayar ƙasar da ita ake tonawa abin da kowa yana za ka ga da gwamna da shugaban ƙasa da sarki da malami da jahili da talaka da fakiri da kowa da kowa idan ya mutu Allah ya musu riga iri ɗaya ne kawai wannan mayafin wannan kana da buƙata ƙwarai da gaske wajen ka bautata ma Allah domin samun tsira shi yasa Allah ya bayyana nau'in ibada wacce ake biyan mutu idan za ga mutum ya gama karatu ko ya yi NCE ko ya yi degree ko ya yi masters ko PhD ko wani abu mai kama da haka sai ta yawo yana cewa ina da aiki ya Allah da ya halitta ka ba sai ka yi yawo ba ya riga ya baka aikin da za ka yi kuma ya faɗi duk abin da zai ko sallah za ka masa ya ce in ka yi ta cikin jam'i kana da daraja 27 ko 20 da wani abu mai kama da haka Allah ya riga ya wannan yarjejeniyar da kai saboda ka kawai abin da ake shi ne ka yi aiki za mu baka makin kuma za mu biya in ji Allah tabaraka wa ta'ala idan muka duba za mu ga cewa na goma shine in muka duba za mu ga cewa manufofin littafin da Allah ya saukar daga sama gaba daya sun hadu ne gaba ɗayan su sun yi ittifaki wajen sama ma dan adam alhairai guda biyu duk abin in ka zagaya su anan suka kare fil littafin da Allah ya saukar a sama da ya ba mu annabawa kawai manufar littafin su ne su tara dan adam a cikin alheri guda biyu alheri na farko shine rayuwarka ta duniya alheri kuma na biyu shine rayuwarka ta lahira dan haka duk littafin sun zo su gyara maka rayuwar duniya kuma gyara maka rayuwar lahira wannan shine makasudi na saukar da littafin Allah tabaraka wa ta'ala a bayan ƙasa na goma sha ɗaya shine ta'rifun wato linnas bi rabbihim liya'buduhu wahdah alqur'ani ya sauko saboda ya sanar da mutane waye ne ubangijinsu kaji ana cewa amman yamliku sam'a wal absar waye mallaki ji waye mallaki gani Allah duk da cewa kunnen naka ne amma ba dole ne wannan fatar kunnen ta ji ba in ba Allah ya saki jin ba ba kuma dole ne wannan idanuwan duk da yake a jikinka ne kana jujjuya shi ba fa dole ne ya kalla ba sai in Allah ya saki kallon so abubuwa duka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan dan ya sanar da mutane karan kansa shi Ubangiji domin su bautata masa kuma duk wannan halitta da aka yi an halitta dan adam ne har ya fito wannan duniya a tsakanin wata ɗaya zuwa tara galibinmu mun zo duniya ne a wata tara kaɗan ne ake samu su yi shekara biyu ko su kai wata goma sha biyu ko su kai wata goma kaɗan ne mafiya rinjayen mutane an haife su lokacin da Allah ya halitta su a wata wato tara ne a cikin wata taran nan ya haɗa maka duk abin da kake buƙata a cikin jikinka duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su saboda ka gane kana da Ubangiji wanda ya yi ka kuma domin ka bautata masa in ka kalli ɗan adam duk iliminsa da duk yadda ya kai wajen ilimi to baya iya ma karanta ɗan adam ɗin gaba ɗaya saboda haka shi yasa in ka je asibiti wani ciwon sai a ce maka likitan kunne ne zai iya duba saboda gashi consultant ne amma ya kasa ba zai iya duba kunne ba don kuma ɗan adam Allah ya yi shi a watanni taran nan amma za ka ga wani duk ƙwarewarsa har ya zama professor ya zama in ma akwai baban professor zai zama duka da yayi ta yi zai ta zama amma akan layi guda ɗaya yake kuma shi ma ba zai gama ba to wannan Allah yana nuna maka cewa wajibi ne ka san Ubangijinka yana da iko a kanka wannan yana daga cikin abin da alqur'ani wato yake gaya maka sannan alqur'anin ya zo ne saboda ya sanar da ɗan adam hanyar da za ta kai shi zuwa tsira ba mu san hanyar ba sai da Ubangiji ya gaya mana hanyar domin baka san inda za ka bi ka tsira ba sai mai hanyar mahallici shine zai faɗa ya sa ya gaya maka ya ce wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu ya ce wannan ita ce hanya ta madaidaiciya to ku bi ta ku bi hanyar wannan alqur'ani shine hanyar kuma hanya ce madaidaiciya ba ta karkacewa ku bi ta na goma sha uku shine ta'rifuhum bima lahum ba'da al-qudubi alayhi Allah cikin littafin bai bar dan adam da jahilci ba sai da ya sanar da shi bayan wannan rayuwar za ka fuskanci zuwa wajen Allah waye bai san wannan ba to amma ya za a yi ka je wajen Allah domin dukkanmu yanzu muna rayuwa ne amma ɗaiɗai da ɗaiɗai Allah yake kashe mu ka ɗauki wancan ya kashe ɗauki wancan shi ma ya kashe kuma duk wanda aka kama shi aka kashe aka kai shi cikin kabari to ya kama hanya ce ta bin Allah zai koma wajen Allah to wace irin hanya za ka bi wajen komawa wajen Allah saboda a wannan rayuwa in kai wasa ka bata akan hanyar gidan ku to zaka ci yawo ne a unguwa baka gane gidan mu to yanzu wace hanya ce dodar wanda zaka bi in ga tashi a lahira sai ka zaman to wayayen mutum ka san inda zaka yi alqurani ne zai gaya maka saboda ka Allah ya saukar da wannan littafi domin ya sanar da mutane in an tashi a lahira hanyar da za a bi qurani ne zai gaya maka shi yasa ma yace akwai wasu mutane idan an tashi a filin tashin alkiyama suna gaya wa mutane fa hadha yawmul ba's yau ce ranar tayarwa akwai kuma waɗanda su idan an tada alkiyama ba sa ma iya tafiya ba sa iya gane komai suna cikin hauma hauma akwai waɗanda ma in sun tashi yankar jiki suke su fadi yanda kaga hawan jini yana kada wasu mutane a gigice to haka in an tashi a lahira ma wani a gigice bai san ina zai je ba sai dai kawai mala'iku su zo su kora shi su ce ai jahannama ce zaka tafi amma masu imani yahdihim rabbuhum bi imanihi masu imani Allah zai shiryar da su da imaninsu saboda haka Qur'ani ya zo don ya sanar da mutane wannan shi ne ƙarshe kenan domin daga bin wannan hanyar to ba wata hanyar kuma da ake son ka bi tunda yanzu ka mutu an ta da kai komai Allah ya nuna maka ka rayu akan basira yanzu ka mutu an ta da kai kuma ga hanyar da za ka bi zuwa gidanka na aljanna to ka ga wannan shi ne ƙarshe so daga nan babu sauran kuma wani abu ba mutuwa ba rashin lafiya ba yunwa babu wata matsala jiya nan muke magana akan wata hukuma cewa ayi kokari a sakarwa mutane ruwa so a lahira ba buƙatar water bus wallahi ba buƙatar su duk Allah sharewa zai saboda haka jannatun tajri min tahti al-anhar wani ya ce ruwa ne yake gudana a ƙarƙashin ta kuma ba a awu a can balle kwanon masara ko kwanon shinkafa ya dame ka babu shi walakum fiha ma tashtahun duk abin da kuke so za ku samu kuma a can ba a tsufa saboda ba can da ya da mazajen duka uruban atraban sa'o'in juna ne an da yace mazajen sun dan fi kadan da dan shekaru kadan amma su ma galibin su yan shekara 30 ne wannan shekara 30 ma a rayuwar duniya yawanci banda danyen kai ba abin da ya iya amma eh a haka ne ma tunda galibi zaka samu wani mafi yawa yan shekara 30 yawanci yake samu ma a irin wannan zamanin da kayan aure ya tsada ko auren bai ba ba ga bane to amma a lahira an mai da kai dan shekara 30 ba danyen kai zaka irin yadda ka saba yi a duniya ba a ai ka gama duwa ta rayuwa ana nuna maka haka zaka zauna a fatar ka mai kyau ba zaka karbi tsufa ba jikinka yana nan lafiya lo lafiyar ka kalo zaka ciyar da kake so amma yanzu zaka ga wanda ya kai shekara 70 ya kai da 5 ya shiga 80 galibin abincinsa ma kunu ne kunu zai ta sha saboda ko ga ka masa naman kaza ba da yake ji saboda tsufa amma dan shekara 30 sai ya ci plate 2 kuma ya tashi ya tafi zaka samu wani anan zai iya cin plate 3 saboda lafiya da yake da ita cikinsa yana abin nan zai ci ya sha ya ruga a guje ya komai shi yasa Allah ya mai da kai daidai wannan abin saboda akwai kayan ci din kai ta ci in ma ya za ka yi kai ta ci din ne ba zai kare ba sai ka dau cin yau a je kai ta ci wannan shi ne wato hikimatul inzalil qur'an wanda Allah ya nuna mana yadda ya fara dan adam kuma ya kai ga karshen dan adam shine ya kai shi gidan aljanna wannan littafi duka ya kunshi wannan saboda ka littafin mu babban littafi ne shine alqur'ani amma babbar matsalar da ake samu shine zan iya cewa kashi 50 ko sama da haka na musulmai ba su san alqur'ani ba kuma littafi ne wanda Allah ya kawo shi ya ce kowa ya san shi akwai wata aya da take bada tsoro ba za san yadda musulmi za su kalle ta ba kuma ya za su kare da ita ba a gaya muku ita to shikenan ubangiji ya faɗa yana cewa wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in zama musulmi kai ma haka ne wato kai ma haka ne an umurce ka zama musulmi ka zama musulmi ko to sai ya ƙara wata kalma ita ce wadda za ta baka tsoro sai ya ce wa an atlu alquran zama musulmi kuma an karanta alqurani yanzu ai mutane da yawa ba sa karatun alqurani kamar sun dau bangare ɗaya suka jefar da ɗaya kuma wallahi duk wanda ya jefar da ɗaya ya dauki ɗaya ba zai masa amfani ba in yawa ya na jina abin an yi shiru da aya na ta na'am na'am eh an ce wa umirtu an akuna minal muslimin nawa musulmi wa na'am na'am to yanzu kuma an atlu alquran shi kuma fa lala ko shi kuma lala wato ba za mu karanta ba kowa ya je karanta alqurani kuma wallahi ka fahimci ma'anarsa shi yasa in kaga wani yana kuduba yana kuka abin da yake faɗa da yake ji ya san me yake faɗa ma kansa wani ya ga ana kuduba ana kuka ba an gama sallah ya ce wai me ya samu liman wai ko cikinsa ne yake ciwo shi da ba sani ba ko cikinsa yake ciwo zai tsaya maka kuduba kun ga da gaske nake gaya muku rashin sanin ma'anar alqur'ani shi ya hana da yawa su samu kushu'i a cikin sallah saboda ba su san me suke faɗa ma kansu da ka san me kake faɗa ma kanka kana magana ne da Allah ka kwatanta yanzu inda gwamna kake magana kana ladabi ko shi ma kake tsayawa kerere kawai kana magana da shi ko akwai wani ɗan ladabi haka da ake masa akwai ladabi saboda ka san me yake gaya maka kuma me kake gaya masa yanzu in zan kwatanta da matsayin gwamna da Allah wanne ne yafi to amma kana magana da Allah baka ladabi kana karatu a cikin sallarsa littafinsa kana magana da shi domin annabi ya ce wanda duk yake son ya magana da Allah ya dauko alqur'ani kai tsaye ne mubasharatan kake magana da Allah to amma kaga sai ka karanta baka ladabi don baka san me Allah yake gaya maka ba da wannan muke kira kowa ya tashi ya nemi ilimin wannan alqur'ani ba wanda zai maka Allah shi kai kadai zaka mutu kuma kai kadai za a tambaya ko kai da za ku je kabari ka faɗi wanda zai raka ka idan kana da mai rakiyar ba wanda ma zai yadda ya je kabari tare da kai don komin abotarka da mutum in an zo binne shi za da kafarka kake ko ka shiga ka sa ƙafafuwan ka danka karko gawar in an jawo shi aka gama za ka zare kafarka ba za ka yadda ku tafi tare ba ko ka taɓa ganin wani mutum duk da kukan da yake an masa mutuwa yanzu ya tsaya ya ce shi an binne mutane ka taɓa gani kana son mutum ya mutu kana kuka saboda rashinsa amma za ka iya tsayawa ka ce to wallahi ba zan yadda ba sai mun tafi tare ba magana Allahu akbar wannan magana ce ta ina gaya ma gaskiya magana ce nake gaya ma ta gaskiya ba wanda za ka zo ka tsaya ka ce sai kun tafi tare to kai kadai za ka tafi kuma wallahi kai da Allahnka saboda ka jama'a mu kyautata wannan littafin Allah ya ba mu shi dan waɗannan abubuwan da na zana muku guda 13 nan Allah ya turo wannan littafin kuma ya sa masa albarka ka karanta shi yana wanke kwakwalwa ka karanta shi yana saita tunani ka karanta shi yana saukar maka da wasu hawan jini da wasu wane ka yi aiki da shi a baka lada karanta ka yi roƙo da shi a amsa maka ka nemi Allah gafara ta hanyar sa ya yafe maka ka yi sallah da shi Allah ya ce na gafarta maka na baka lada ka yi roƙo da shi Allah ya baka wannan littafi ne wanda yake gamamme bai da naƙasa ta kowane ɓangare saboda haka Allah ya kiraye mu a wannan gurin masu imani ya kira ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bi khutuwati shaytan. Muna son mu gaya muku wasu abubuwa da mutane suke kallon wato akwai khutuwati shaytan a rayuwa, akwai kuma khutuwati shaytan fi igwa'il insan, wato abu biyu ne. Akwai hanyoyi na shaytan wanda ya zana wa mutane suna bin su sau da kafa wasu, akwai kuma hanyoyi da yake bi dan ya halakar da kai akan hanyoyin. To da za mu fara ne da hanyoyin da yake wato kawatawa mutum, ba hanyoyin da yake bi ya dulmiyar da kai ba. Kuma za mu karanta maka ne saboda mu taimaki kanmu da kanmu. Idan ka ga irin waɗannan abubuwa, to lallai ka sani fa shaytan yana maka wani abu wanda kuma zai kai ka wani gurin da bai dace. Daga cikin khutuwa ta farko da shaytan ya baza a bayan ƙasa, haka kawai kana tafiya sai ka fada cikin tarkon, domin kamar tsuntsu ne an aje, za ka ga an aje masa ƙwayar gero da ta dawa da wani ne, amma wanda ya aje din ya saka tarko. Wancan abun daɗi ne wanda tsuntsun yake da sha'awa, shi yasa ka ajiye shi a kai, ko? Ko kana son ka samu ɓera misali, sai ka hana kanka ka je ka siyo kifi kuma ka saka masa wata guba. Ai, dabara ce, kuɗuwa ce kake bi don ka halakar da wannan ɓeran, ko? To haka shaɗan yake maka a rayuwar duniya, yana ajiye maka wasu abubuwa ba ka sani ba, kawai ka faɗa tarkon. Yadda ka ga ake yi maɓera ko tsuntsu a ajiye masa wani abu ya zo yana bi, kafin a jima wato igiyar ta sarke shi, ko kafin a jima ɓeran an kama shi, haka zai ta wutsulutsul har ya mutu. To haka shaidan yake a cikin sha'anin rayuwa, ya saka maka wani abu mai kyau kana kallonsa, amma a ƙarƙashi yana son ya halakar da su. Daga cikin abin da malamai suka ce shaidan yana amfani da shi shine shahawatul batar, sha'awar ciki. Ciki wani abu ne wanda ɗan adam yake son ya ci masa mai daɗi, yake son ya saka masa mai daɗi. Idan ka lura shi kuma da ciki, wato kai karan kanka yana sama maka matsala in za ka biye masa. Duk abin da ka ji yana da daɗi, to akan harshe yake, amma in kai wuf ka haɗiye shi, to shikenan ciki zai hana ka jin daɗinsa. Sannan idan ka biye ma daɗin harshe ɗin kai ta ɗurawa, to shi kuma cikin bayan ka gama ɗurin sai ya kumbura. Haka ne ko? To idan ya kumbura ba zai kyale ka ba, dole ya ta murɗa, kuma daga ƙarshe kai ta zawayi. To kaga kenan, ko akan cin abinci wasu malamai sun ce akwai khutuwati shaytan. Domin yanzu ne nan kai azumin nan, watakila inda zai samu abinci mai kyau zai yi ta ci ne har sai ya fara haki, sai ya ciko ya ciko. Idan an zo in ya yi kokari ya zo tarawihi kenan, ana tarawihi yana ta gatsa. Wani ma fa gatsar har futo da ita ke kwa, wai a ji cewa irin ya cika ya batse din nan. Ai, ba ninja kai ba, ya kamata ka ci daidai ne. Shahawatul batan, idan ka biye ma shaytan a wannan guri saboda ka cika wannan cikin kuma harshen ka ya ji daɗi, to ta wannan ɓangaren in ba a yi sa'a ba, in ka rasa na halal, to in baka da imani za ka je ga haram. Wannan yasa kake ga saurayi matashi sai ya saci agwagwa, gashi da kyau idan ka ganshi saurayi mai matashi ga kyan jiki ga komai, amma an kama shi ya saci agwagwa. Wannan har yaushe? Wannan satar ta bata maka tarihi ko bata bata ba? To kaga shaidan ya kama ka kenan yanzu, nadama za ka yi. Shi yasa za ka ga akan sha'awar ciki mutum sai ya je ya aikata wani abu ya saci dukiyar mutane yayi ba bakere akan wasu abubuwa to shikenan shedan yanzu ya samu ya zargo shi kamar yadda aka zarge wancan bera da yazo cin kifin da guba daga karshe fa shi beran ya rasa rai to kai ma akan sha'awar ciki in ba isa ba sai ka rasa rai kuma ka isa lahira ba imani sha'awa ce ta ciki nawa suka je sata aka babbanke su har aka kashe su na'am dewa to kaga kenan yanzu karshen bai yi kyau ba kuma wanda ya sawara maka wannan shine shedan ko tuwa ce shedan Allah ya ce kada ku ji wannan na gaba shine shahawatul farj sha'awar farji shedan sai ta kawata maka idan baka yi sa'a ba ya saka ka kai fyaɗe saboda sha'awar farji kuma muddar fade ko time din da fade yake dauka dala waye taba yi mu tambaye shi minti nawa ake na babu idan ka taba yi ka fito ka gaya mana da Allah idan ka je fade minti nawa ake to idan ka kuskura cikin waɗannan ƴan mintoci aka kama ka to shikenan shedan ya riga yanzu ya maka tabera kashi da tarko domin shi beran ya zo ya ci kifin ne na ba ku misali da bera saboda kowa yana yin irin wannan in bera ya dame shi to yanzu da ya zo aka matse shi kai ma da ka zo shi kenan aka kama ka a wajen fyaɗe saboda sha'awar farji shahawatul farji don an zo an tana maka abin magana sai yanzu ga ka a wajen ƴan sanda ya akai sai ka ce shedan ne shi kuma shedan tun bayo ba Allah yake gaya maka ba maƙiyinka ne shedan Allah ya gaya maka cewa maƙiyinka ne ko bai gaya maka ba haka ya aka kai sake kuma maƙiyinka ka ba shi dama ya kamata idan ka zo za ka yi saƙo sai ka tuna kutuwa ta shedan domin shedan ɗin nan Allah ya gaya maka maƙiyinka ne kar fa ka yi wannan abu saboda dama buƙatar shi ne ya maka tsiraici kana kallon kamar za ka tsira to ba za ka tsira ba shikenan sai a rinka tambayar ka sai ka rinka cewa shedan ne wani ma sai ka ji ya ce wai yau ya fara bai taɓa yi ba ƙarya yake kuma waye ta yau ka fara waye san duk abin da kai a baya hazali ma wasu daga cikin malamai suna cewa in kai sabo ɗaya Allah rufa maka yake na biyu ma rufa maka za a yi galibi wanda za ka ga cewa ya yi sabo an kamo shi in dai zai faɗi gaskiya ba a ranar ya fara ba ya yi sau da yawa Allah ne ya damu ya fusata Ubangiji sai Allah ya tona masa asiri wannan shahawatul batan wa shahawatul farj وهي اكثر شيء wannan abin da muka faɗa da farji da ciki su ne mafiya rinjayen mafiya yawan abin da shedan yake yaudaran mutane da shi wannan hanyar shedan yafi yaudaran mutane ta wannan hanyar yafi halakar da mutane idan misali yanzu ma'aikacin gwamnati ya yi sata ya saci dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma me yake son ya yi watakila yana son ya ci ya je ya ji daɗi ya yi abin da yake so duk dai sha'awa ce ta farji ko kuma sha'awa ce ta ciki wannan shi ne abin da zai jawo masa ko sha'awar farji wannan na ɗaya kenan daga cikin kutuwatin shedan shedan yana sawarawa mutane waɗannan Allah ya ce la tattabi'u kutuwatin shedan kar ku yarda ku bi hanya ta biyu shine shahawatun wato shahawatu mali'ul batan wal jawfi bit ta'am tatakarrar aksara min shahawatil farj sha'awar cika ciki ka rinka ce wani malami da yazo sharhi akan innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu, cewa haram a fili take, sannan halal a fili take. Masu annabi ya ce wa bainahuma umurun, a tsakanin halal din nan da haram akwai al'amura, ba fa al'amari ɗaya ba, umurun ya ce al'amura, mushtabihat, masu ɗan rikitarwa. In ka kalle su wani ɓangaren kamar su nuna maka halal ne, suna nuna maka haka saboda cikin shubhat da shaitan yake sakawa, a nan ne za ka abin. Kana cin abinci sai ya kai da kuɗinka, kuma ka nemo kuɗin ta hanyar halal, kuma ka sai abincin nan halal, aka zo aka haɗa shi, idan ka zo ka fara ci waye zai ci? Haram kake ci, halal kake ci ko? To amma in daɗin abincin ya ɗauke ka, za ka wuce mizanin da annabi ya ajiye ka a wajen ci. Amma asalin abinci halal ne, to yanzu ka shiga mushtabihat, ka shigo abubuwan da suke da shubha, saboda haka kowa ya maka magana ce kudina ne, kudina ne, sai kai ta ɗurawa. To daga yau wazarin ka wuce mizani nan, mizanin da Allah yake son ka tsaye da cikinka, to ka shiga haram. Shi yasa dama ya ce wa man ittaqa shubhat, wanda ya ji tsoron shubha faqad istabra'a lidini, ya kubutar da addininsa. Waman waqa'a fi shubhat waqa'a fil haram, wanda ya afka cikin shubha ko to ya afka haramun ne, kuma kaga a cikin halal ɗinka haram ɗin ta fito. To da kake sa zaka ga kullun wani in yazo cin abinci, asalin abincin na halal ne, amma da haram yake karewa, saboda yana wuce iyaka. Dama nawa aka ce ka ci ka kasa cikin ga? Uku ko? To ka kasa din? Ai ba ugun ka kasa ba. Ci kake sai da ka ji ya zama dam. Sannan kuma kana son ka sha ruwa. Na farko za ka samu mutuwar zuciya, za ka samu yawan bacci, za ka samu mutuwar abin nan zuciya, za ka samu nauyin jiki, ba za ka tsaya ka yi ibada ba, kuma dole ko kana so ko ba ka so dole ka yi yawan kashi. Kashi da yawa to, hanjin ka ai ba zai iya ɗaukan wannan tilin abin ba, dole zai nemi, sai dai hanjin ba ya da lafiya. To da kake sa da ga wanda ya kasa cikinsa so wato kashi uku ya ci ɗaya ya sha ruwa, wataƙila ya yi ban haya a wuni sau ɗaya. Amma wanda ya cika shi fal, in ba sa'a ba sai ya shiga banɗaki sau uku zuwa huɗu. To kake nan kullum a tsakanin banɗaki. Kuma in ba a yi sa'a ba saboda kutsuwa ce shaɗan, don kashin ya matse ka, ko zikirin da ake a shiga banɗaki ba za ka iya ba. Haka. Saboda ka samu maza ya tiltile, daga ka je ka tsuguda sai tul 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 tul, matsala kenan. Saboda haka shi yasa malam ya ce shahawat mali'ul batan, sha'awar cika ciki da abinci ta takarrar ita ce tafi maimaituwa a wajen ɗan adam. Min shahawatil farji, daga sha'awar farji, saboda sha'awar farji ba ta maimaituwa, a rana ɗaya ta maimaitu sau hudu ko sau biyar ko? Inda ba mutum ɗan mayun mata ba ne, ai ba zai zama abin nan ba. Sau hudu sau biyar haka ya yi yawa. Ai saboda ko shi idan ka dubi asrarul jima'a, sama a ce matar ka ce halal ne, akwai asrarul jima'a, akwai sirrin jima'i, wanda kuma ba na son in shiga wannan babin. Kowa yake yin matsi ya je ya karanta kawai, bari mu wuce. Abu na uku, lokaci yana karatuwa. To na uku a gurguje shi ne taziyudul kasbil muharram bi haisu yasiru ma yashtari bihi ta'am, wato malan muharram. Wani lokaci shaidan yana zuwa da fatuwatu nashi, sai ya kawata maka ayyuka ne mutane suna gaya maka wannan hanyar haramun ne kada ka bi ta a cikin kasuwarka ko a cikin aikinka na gwamnati ko a gonarka ko a wani abu to sai shedan ya zo sai ya rinka kawata maka waɗannan abubuwa na haram din sai kai ta kokarin ne mayar da su kana kokarin mayar da su halal kamar yanzu ma'aikacin gwamnati ya karbi cin hanci ba zai yadda ya ce rashawa ya karba ba sai dai ya ce maka fa'idar ofis ne ƙariyar banza ƙariyar ofis wai fa'ida ce ta ofis ko injiwa ko kuma banki ya tara riba sai ya ce maka ai fa'ida ce interest ne wai ba riba ba ce haka ne ko kuma duk mai ake son a kai abinda ake so shi ne wai wannan abun kana son ka yi amfani da shi ta hanyar da kake son sai ya halatta ba zai yi halatta ba ko kuma mutum mai sai da kwaya yana haukata yayan mutane a gari a ƙasa sana'arsa kenan sayar da kwaya amma sai ya zo ya gina muku masallaci wai yana ganin kamar yayi haram yayi halal wayan banza kake wallahi tazyiru shaytan ne khutwa ce shaytan ne kawai ka daina sayar da kwayar shine abin da ya nima alheri amma duk wani abin da zaka dauko kai da wata dukiya ta haram Abdullahi ibn Umar yace kawai ba za a karba ba saboda inna Allaha tayyibun ne la yaqbalu illa tayyib kuma yanzu haka mai sai da kwayar nan fa idan yana jin mu to shedan sai ya gaya masa saboda kuduwa ta shedan ce ka rabu da su ai sadaka kai yanzu haka in yana zaune yana jin mu haka zai raya shedan zai raya masa ya ce ka rabu da su sadaka ne kai kuma ko kuma kawai shedan ya kawata masa ya ce to su suke ba da ladan ne dan sun gaya ma ai ba su suke ba da ladan ba duk shedan zai iya maka wannan to ka biye masa lokaci zai kure ma amma ko a al'ada babu addini ka zo ka sayar ma dan adam abinda zai hau ka tashi ka karbi kudi ko ba nassin qur'ani ka san ba daidai kake ba ko ba ga ba ko sarkin jahilai ne ko sarkin jahilai ne kai wannan hankali sai ya gaya maka ba daidai kake ba ka kawo al'umma kwaya kuma ka san yawanci in dai ba lalacewa ba ai dattawan su masu shekara 70 ba sa shan kwaya masu shan kwaya su waye matasa ne to kuma kenan ma a hankalce kana kashe future din al'umma din gaba daya a hankalce kana lalata future din al'umma gabanta ba zai yi kyau ba haka ne ko ba haka ba saboda matasa kana nuna cewa a lalatar da wannan generation din na ga matasan sun sha kwaya kai kuma kai kudi to ina za ka je shi yasa wannan alƙur'anin da muka faɗa da ya zo ya haramta duk wani abin da ka san zai taɓa hankalin ɗan adam ya cire masa hankali haramun Allah sai dai ya haramta shi kullu mustirin kham duk abu mai maye giya ce sayar da shi haram cin kudinsa haram kyauta da shi haram haka manzo Allah ya ce duk abin da aka haramta to an haramta ka sayar da shi kuma an haramta ka yi kyauta da shi to za ka ga shedan ya zo yana kawatawa wasu mutane kuma wani ma sai ya sai da kwaya ya haukatar da mutane ya je ya gina masallaci ko kuma ya kawo wa islamiyyar ku taimako ko kuma da yake Allah ya yi ga ku nan saboda haka sai ku ta zabga masa addu'a kuma kun san haram yake yi da za ku taimake shi ku ki karba ku hana ku ki karba to da shi ma an taimake shi ku yi karatun a gindin bishiya ba mu duk ba a gindin bishiya muka yi ba a kiskadi lokaci ne yako to yanzu jama'a kutuwa tu shaitan suna da yawa kuma zamu aje akan namba ta uku in Allah ya kai mu sai mu dora mu so muke ka fahimci dai wannan littafin cewa dukkan wata shubha da wani abu da zai cutar da kai littafin yana kore shi yana jawo maka mai amfani ne to daga idan muka zo muka ce la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarkun shaytan sai muka wuce to ai baka san ma tafarkun shaytan din ba to sai mun tsaya mun maka magana kai hakuri tafsirin baya sauri in yana sau in kana sauri to ina ganin ko dai kai hakuri mu tafi tare ko ka wuce mu yawa gara ka tsaya mu tafi tare don yafi da ka wuce mu ko Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya wannan kasa muna jaddadawa kamar yadda muka yi ta fadi a can da kuma jiya anan wannan kasar tana bukatar addu'a ba na wasa ba kowane mutum ya zage ya saka ta cikin addu'a ka daina kallon kila wasu a shugabanci sun zalunce ka ba za ka yi addu'a ba a'a ka daina wannan kallon saboda musibar idan ta zo ba su kadai za ta shaba ba sai ta ritsa da kai dan haka kawai mu dukuba wajen yin addu'a kuma mu ce Allah ya kada azzalumai Allah ya zauna mana da kasar mu lafiya ya rusa azzalumai waɗanda suke zaluntar mutane ko ta hanyar mulki ko ta hanyar dukiyarsu ko ta hanyar mukami na gwamnati ko wani matsayi da kake da shi kana jawo mutane al'umma musifa da hannunka a ciki to kai ma Allah ya tarwatsa ka muna roƙon Allah ya zaunar da ƙasar nan lafiya wannan garin namu ya musu albarka muna roƙon ka ya Allah azumin da muke cikin wannan lokaci muna roƙo ka karɓa ya Allah ka yafe mana zunuban matasanmu muna roƙon ka ya Allah ka yi riƙo da hannayensu zuwa ga abin da zai musu amfani duniyarsu da lahirarsu dattawan cikinmu da suke ba da tarbiya Allah ya ba su lada ya karɓa musu gidajenmu da matanmu da 'ya'yanmu da dukiyoyinmu da iliminmu duka muna roƙon Allah ya sa masa albarka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين